آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan zai zama karshe na majalisin farko da muka yi a cikin wannan dan rubutu ta abin nan zabi da'iya ta'amulatun fi qawli Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati zuwa karshen aya a ta'amulus sadi abun kulana shida yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ayar da wata irin rufewa wacce ta kunshi lallashi da kwantar da hankali da kuma yiwa masu da'awa hannunka mai sanda cewa kar su ce za su kashe kansu domin wani bai shirye ba, sannan kar su yi wa waɗanda ba su shirye ba gaggawa domin shiryar ba hannunku take ba, a hannun Allah take. Aikin da suke yi shi ne su nusantar, su karantar, su yi umarni, su hana, su kwaɗaitar, amma ba da damar a shiryun to a hannun Allah take. Idan Allah ta'ala ya ga dama, da ya ga dama a cikin ikonsa, sai ya sa ɗan annabi Adam na farko bai zama lalatacce ba. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allah min al muttaqin. Karshe ne tatawwa'at nafsuhu qatla akhihi faqatala fa asbaha min al khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري اخي فاصبح من النادمين من عدل ذلك. دعا الله يا قدامه في ثانيه بن النبي نوح عليه السلام يزم متمنكم دا بعثامو يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين با شيكم بزيت سآوي إلى جبل يعقيمني من الماء با دا بعثامو ولا تسألني ما لإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهل. دا بعثامو إنك لا تهدي من أحببت با a haƙƙin babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya amku la ilaha illallah kalimatan haddu laka biha inda Allah yawm al-qiyamah. Karshe ce ne ala millati Abd al-Muttalib, kuma saboda Allah ya nuna cewa shari'a ta datarwa a hannunsa take, to sai buga mana abinda suke cewa annamazijul waqi'iyya, misalai a aikace. Bayan ya faɗa mana innaka la tahdi man ahbabta inna rabbaka huwa a'lamu biman dhanna an sabilihi wa huwa a'lamu tibga. To shine sai Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka huwa a'lamu biman dhanna an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi. Wannan aya fakhru din ar-rayy a tafsirin sa mafatihul ghaib yace wal ma'ana annaka mukallafun bid da'wati ila Allah ta'ala bi hadhihi as-sunnati ath-thalathati. Abinda aka dora maka kai mai da'awa, kai amfani da waɗancan hanyoyin guda uku, bil hikmati, bil maw'izati al-hasanati, bil mujadalati allati hiya ahsan. In kai wannan, to ba a dora maka abin da ya wuce wannan ba. Abinda aka dora maka shine wannan. فأما حصول الهداية فلا يتعلق بك أما فهو الشريعة دعو قوتا فبا أهنك كتبا با أغات ياسد قيريك با فهو تعالى أعلم بالظالين وأعلم بالمفسدين. ألا شيئ صنوات أن دزاس الشريع كما شيئ صنفتت شيئ صنفتت وشيئ صن شريع سودك وانا للا شيئ جلي دعوات كون متل آيات ya dame shi, ya hana shi shirata da ci gaba a da'awarsa saboda wannan bai shirye ba. Iman kuma shi ne hakikanin ma'anar alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Fassarar da sayyidina Abubakar yake yace ya ji mutane suna karanta wannan aya kuma suna fassara kuskure. Fassara kuskure ita ce sai ka ce ni idan na shiri to ni bazan yi wa kowa wa'azi ba. A'a, abinda ake nufi ka ci gaba da wa'azi amma batacce kar ta hana ka ci gaba da wa'azi. Ci gaba, idan ka yi wa a wa'azi bai shiryu ba to kada rashin shiryuwarsa ya sa ka kaki kiran ba. Idan da a har zuwa ya za su ƙi shiryuwa to kar za kakkaki wa za wa'azi, ka ci gaba ka yi. La'anna hajiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humri anna'an. Mutum ɗaya kuma akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ya bi shi, haka annabi da sama ya faɗi. Akwai annabin da mutum biyu suka amsa kiransa, akwai mai uku, akwai nasar mutanen da ba su kai goma ba. Akwai annabin da zai zo walaysa ma'ahu ahad, shi kaɗai zai zo ya wuce kuma Allah ba zai tambaya shi ba, ba zai ce masa ba lima lam yahtadi ahadun bi da'awatik, ko lima lam yahtadi ahadun ila da'awatik, me yasa ko mutum ɗaya ba a samu ya bi ka ba. Allah ba zai tambaye shi ba. Abinda zai tambaye shi shine hal ballaghta idza ballagha shirki. To kun ga wannan magana ce malam Siddiq Hassan Kha al-Qinnuji a cikin tafsirin Tafakkur Bayan fi maqasid al-Qur'an ya yi bayani shi ma mai ban sha'awa, yace lamma hasa subhanahu ala da'wati bidduruq al-madhkurati bayyana annahu shida wal hidayata laysa ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa inna ma dhalika ila Allah ta'ala wa huwa a'lamu biman yadhillu wa huwa a'lamu biman yursilu al-haqqa fayaqsidahu ghayra muta'annikin wa innama shara'a laka ad-da'wata wa amarta biha qat'an lil-ma'dhirati wa tatmiman lil-hujjati wa izahatan lish-shubhati wa laysa 'alayka ghayru dhalika. Abinda aka dora manzo Allah ta saba kenan, mu ma kuma mabiyansa masu da'awa abinda aka dora mana kenan. Allah ba zai tambaye mu me yasa wani bai shiri ba. A'a, ni wa'azi ko dai ne ma'adiratan ila rabbikum sannan wala allahum yattaqu abdin wa id qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban shadida qalu ma'adiratan ila rabbikum wala allahum yattaqu. Ko dai ka yanke wa mutum hanzari ba zai je ranar lahira ya ce ma ja'a na min bashirin wala nadir ba, to faqad ja'akum bashirun wa nadir, ko kuma la'allahum yattaqun. Ana fatan matukar mutum bai mutu ba ana masa fatan shari'a. Ku duba manzo Allah saboda yanda yake bibiyar batacce haka karshen rayuwarsa, yewa babbansa haka Abu Talib Allah bai bashi rabo ba, bai da rabo, yayi wa hadiminsa ba Yahudi karshe baban shi ya kalli baban shi ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Baban wannan yawo bai hude shi a tsaya a bal qasiri yace kai masa biyayya sai musulunta. Duk wannan tabargazar da ya a shekarunsa na baya Allah ya goge masa. Saboda me? Saboda kokarin mai da'awa yadda ya jure da shi, ya yi haƙuri, ya yi kabidiyarsa har Allah madaukakin sarki ya ba shi dama. To kun ga wannan kenan. Haka al-Allama Ibn Ashur rahmatullahi alayhi shi ma ya yi magana a cikin at-tahrir wa tanwir tafsirinsa, sai ta'ammuli na bakwai, kula ta bakwai, durusun mustafadatun ammatun min al-aya, darussa wanda za mu iya dunkulewa daga ita wannan aya mai albarka ta cikin suratul Nahl. Abu na farko, annal amru bid da'wati muwajjahun ila man sama awwalan wa asla thumma inna ummatahu dakhilatun fihi sab'a. Asali Allah ya umarci manzo Allah sallama shine kan jirgin shi aka umarta, يدعوا ادعوا بصيغه الافراد اكت ادعوا يا نبي الله الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك كاجد اني امفاني ضميري نمي ده متن ضايع asali wanda ake umarta annabi sallama amma al'ummar sa ba ta shiga ciki kamar yadda a ƙarshen Yusuf ya ce mai qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani malaimi tamiya rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa yana cewa ad'awatu ila Allah wajibatu ala man ittaba'ahu da'awa wajiba ce ga duk mutumin da ya bi annabi in ka yadda kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to zaka zama mai da'awa wa hum ummatuhu yad'una ila Allah kama da'a ila Allah wadannan wa man ittaba'ani din al'ummar take nan za ta riƙa kira kaman yadda manzon sallama ya kira shi yasa babu alkhairin da zai fa a rayuwar mutum Allah ya zabe shi ya sa shi a cikin wannan fagen na da'awa idan kuma Allah ya zabe shi kaga bai kamata ya zama dan tamore ba bai kamata ya zama dan taraci ba bai kamata ya zama dan tangal-tangal ba bai kamata ya zama dan ashaguwan tsuntsaye ba da gaske ga abin da malai ya faɗa mana mahara itqani juriya sabar mutum ana buƙatar ya tantance da waɗannan sifofi malai ibn taymiya yace wa qad tabayyana bi hadha anna ad-da'wata ila Allah tajibu ala kulli muslim asali da'awa wajiba ce akan kowa lakinnaha farqun 'an al-kifayati sai dai da'awan nan farilla ce amma tawakkilci tawakkilci to da ka unguwa dai idan muka samu du'a biyu uku hudu biyar sun ishe mu sauran mutane su kuma sai su zama mabiya kuma su ma du'a din nan zo su ta'awuni a tsakanin junansu su hada kansu shi yasa wanda zai ce maka kwata-kwata ba a kafa kungiya ai shi ma ya kafa kungiya ana kafa ta ne litta'awun shi ne maksidi ko haɗu ku kafa malamanmu na can ƙasashen Larabawa da suke tahziri a kan ahzab da jama'a suna tahziri ne a matsayin kungiyoyi da ake kafawa masu cin karo masu jin suna da shugabanci kila na gwamnati sun fi ma gwamnati amma jam'iyya da ake kafawa ta da'awa jama'at da'awiyya da ake kafawa abinda ake sukar su da shi shine manufarsu idan ta zama mummuna da kuma hanyoyin da suke bi domin da'awa idan sun zama munana amma idan suna isar da sako yadda ya kamata to ba laifi bane dan mutum ya haɗu da wasu ƴan uwan shi sun kafa wata kungiya ta da'awa za ka ga wanda zai ce maka bai yadda a kafa jama'atu kaza ba amma ya yadda a kafa lajinatu kaza to sai ka bambanta mun tsakanin lajina da jama'a to ka abinda ake korewa shine tahazzuri na hisbiyya yawwa tamatsubi na madhhabiyya amma in babu ta'assubanci wana yana yi na yadda da abin da yake kulluna ala huda kuma ya toshe mun wata kafa kuma mataimaki na ne ni ma mataimakin shi ne to kaga babu laifi a ciki amma al'asu shine da'awa farilla ce akan al'ummar manzo Allah sallama idan duk al'ummar manzo sama suka daina da'awa to Allah zai fushi da su kuma duk da za su mutu wal iyazu billahi wanda za su je babba idan aka samu wakilci wasu suka tashi suka yi shi yasa aka yadda ai da'awa ta zama profession ta zama wani bangare na rayuwa da wasu suka dauke wa wasu wa inna ma yajibu 'ala ar-rajuli al-mu'ayyan min zalika ma yaqdiru 'alayhi idza lam yaqum bihi ghayruhu sai dai da'awa tana zama wajibi ga wani idan ya fahimci duk unguwar su ba mai da'awa za a zo ai sallah asuba ai sallah azhar ai sallah magruba har zuwa isha'i amma sai ai wata babu wani wanda ya tashi a masallacin nan yace Allah ya ce manzo Allah sama ya ce kuma kila ba masallacin juma'a bane balle a ce za a hada ran juma'a liman zai yi hudu ba ba yanzu wajibi ne ka bi hanyar da ta cancanta domin karantar da waɗannan mutanen da suke masallaci suna da haƙƙi akan ka ma daman abin Allah ya sanar da kai wani abu sai ka ce to bari ka tsara za ka ɗau wani littafi ɗan ƙarami in an yi sallar magariba ko an yi sallar asubahi ko an yi sallar azhar sai ka karanta wa mutane ko da layi biyu ne a cikin minti biyar ka sallame su kowa ya tashi ba tare da ka riƙe su ba wannan dama kake da ita ila a ma'aikata ce ana amfani da irin waɗannan damammakin a ma'aikata ma'aikata ce ministry ce ko wani body ne ko wani agency ne an yi sallar azhar mutane daga office ɗinsu suka fi fito kafin kowa ya ci gaba da ya koma office ɗinsa sai a samu wani ya tashi alal aƙalla minti biyar zuwa minti goma ba tare da ya riƙe mutane ba ya musu wa'azi haka a kasuwa wanda yana da tasiri matuƙa kuma yana canza mutane na ga tashan mota aka kafa karatu tashan mota wallahi tsakanin magariba da isha'i aka sa da direbobi da ƴan kamasho da sauransu duka aka riƙa karatu kafin ka ce wani abu sai gashi sun gama akhbari sun gama ashimawi an zo ana cewa za a yi walima za a shiri izziya kuma ana ta gyara wa mutane halayensu aka zo aka sa al'usulu salasa a tashan mota wannan yana da tasiri darasi na biyu annad da'awata ila Allah hiya wazifatu nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu aikin manzo Allah sama da Allah ya bashi shine da'awa aikin annabawa da'awa idan ka ji an ce wani annabi yana da sana'a to sana'an nan me bi ce ga da'awa amma asali shine da'awa annabi Dawud da Allah ya ce wa alanna lahul hadith asali ne aikin sa da'awa kira zuwa ga Allah amma yadda Allah zai sauƙaƙe masa da'awar kuma sai Allah madaukakin sarki ya layyana lahul hadith yace masa a ni'mal sabiratin wa qaddir fis-sirdi wa 'amalu saliha aka ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa difanin kal jawabi wa qudurir rasiyat haga domin ya taimaki da'awar amma muhimmar annabawa aikin annabawa na asali shine da'watu ila Allah ta'ala mun gani a wannan aya na uku anna amra annabi sama bi da'wati dalalatan ala sharafiha da Allah ya umarci manzo Allah sama yace kai da'awa wannan yana nuna lalle da'awa babban aiki na hudu anna al-amra biha yadullu ala ijabiha idha udimat da aka ce ayi wannan na nuna idan ba da'awa to a samar da ita kamar yadda muka buga misali ungo ku ba mai karantarwa yanzu wajibi ne kai nabiyan anna da'awa ta yajibu an takuna ila Allah ta'ala wannan aya ta karantar da mu cewa duk da'awa da za a yi zama Allah ake kira ana kira ne zuwa abu Allah ba ana kira bane abu wani mutum ko abu wata jam'iyya ko abu wata kungiya a'a Allah ake so a yi نشد أن الإخلاص واجب في كل عمل تعبدي يرجى ثوابه من الله فيكون أوجب في الدعوة لأنها تشمل العبادة كلها هو ما يمتن زينا عبادة أي إخلاص فإيتكم ما دعوة تقول شكو ما يدف قال يا في من باب أولى إتشي تبتن سنتا أمت إخلاصي كينا لومن كي كان يكرن أبوتا وأن لا قباكي بيني to idan kai baka da ikhlasi kuma kana gayyatar mutane su bauta wa Allah ya za a yi Allah ya sanya wa wannan gayyatar taka albarka na bakwai anna kullu man kana da'watuhu ila ghairi sabilillahi ta'ala fa huwa da'in ila dalalatin wa la yahdi duk mutumin da ya zama ba hanyar Allah yake kira zuwa gare shi ba to ya kasance mai kira zuwa ga matake nan kuma ba zai shiryar da wani ba zai taba shiryar da wani mata yake dora mutane a kanta na takwas annal martabata al-ula fi asalib ad-da'awati hiya al-hikma salu na farko na da'awa shine sa hikima daga cikin hikima a da'awa akwai abin da malai ya faɗa mana yanzu wannan karatun da ya mana shine me شيني مواكبة وسائل الدعوة العصرية قيمة كالشجاع إن صح التعبير أداما دكي هو قيمة كداما أتكلم خيوين دعوة دعتي لسونا زامين مثال عندما يبقى من هنا دكامة قلوة يا بقى من المثال ما لا أبقى بني رحمة الله عليه وند وزن كسن 60 أكفار ساكرات سكش أجل الريدي والتلوج ما لنكم يدع باشيتي أدي أساكراتين شبا أني في غدا وند يزويني مية ساكرات ما لن أجل الريدي والأنكي ينززم الله يغافر كما سألج أبو بكر ألج أبو بكر لا دم لأنكي ينززم يا بعد لابارين يد يزوي سامو مالا أبو كبنيني ما أرجعوك القناة السكنسة أنا ساوى أجل الريدي التارية نقدونا هلوك تنشيني شو قبان شرية شرية أكا يدى كراتم مالا يزم الدكة عريوة النادرية شي أكي صورارا شي أكي صورارا هو غن النادي ونرسكي جينا بعد لابارين يدى يفهم السنة من ذا الله سمى كراتم مالا أبقى بني ناجح كيا كيس وجنوا متأنسنا بعد تاريخهم شو تجد الريدي التاريخ نقدونا سكفارة صغار الكرة ثم لا أمقهم سكفارة فين السنة فأقولنا باقهم الخير بني أكذا ما هي الزاكة أنا أقول كرة تكمل مالا أنا ساوى زاكة صوت كميت دمال يفعل صوت يك أرى أجد أجن تلفزيون دنيكي سؤال وأنا ينا دشوا cin ya zama a matsayin sa ne da yana cikin hikima wa tustamalu ma afhadir ra'ayi sadidi wal fahmi ghashi wannan hanyar ta hikima ana amfani da ita ne ga mutanen da suka kasance suna da ra'ayi daidaitacce kuma suna da fahimta shiryayya to su ake kiran su da hikima hatta fi anna al mau'izata bit tarbiyah wat tarhib wal amr al mubashshir wan nahy al munzir hiya al rutbatu al thaniyah yin da'awa ta hanyar wa'azi a kwadaitar da mutane a tsoratar da su a umarce su ta hanyar yi musu bishara a hana su ta hanyar tsoratar da su da musu gargadi to wannan shine mataki na biyu na da'awa mataki na biyu na da'awa yana da tasiri wallahi kamar yadda muka faɗa a shintida da a ce muna da wasu makarantu na ijadu du'a abubuwan mu da yawa za su jawo makarantu na shirya masu da'awa da trainer in ka ga nan a Najeriya yanzu to trainer din shi aka idan ka ga medical doctor da fannin sa trainer din sa aka in aka ga in ka ga lawyer trainer din sa aka amma banda da'awa ita ba ta buƙatar trainer ina jin yanzu kawarta kawar da'awa kuma dama sun yi kama aikin jaridanci yanzu kowa dan jarida kiwa to da'awa tana buƙatar kulliya na ijazu addu'a wa ta'hiluhum natara annal jidal alladhi huwa alhiwar billati hi ahsan min asalib ad-da'wa tattaunawa amma ta hanyar da tafi kyau to ita ma tana cikin salon da'awa tattaunawa na tabbatar da kowannen mu ba wasu abu ake kalla ba ya tabbatar da irin su Ashir Ahmad Didat Allah ya fi masa irin su Zaki Sheikh Zakir Naik sun ba da gudunmuwa sosai matuƙa a wajen koyawa mutane yadda ake tattaunawa da wanda ka saba da shi a addini ka saba da shi a aqida anan sokoto irin su Malam Hussein da Madera suna da kokari wajen iya tattaunawa da mutane ba tare da kuma sun ba wanda suke tattaunawa da shi haushi ba kuma shi bai isa ba su haushi ba to mutum dalibin ilimi ne wayo shine wanda yake dauka alkhairin kowa ya dauko ko da ya tabbatar da cewa kila wancan din yana da wasu abubuwan da suke na kwara-kwarai ba wanda zai kwande ni din komai ba. To koyen yadda ake tattauna wannan na faɗi jiya ba aikin kowa bane, wannan ita ce gaskiya. Akwai wanda idan ya tafi ya je wai da sunan zai kara musulunci ayi muqabala to jawo musulunci aiki yake, ko ya je bata ma musulunci. Akwai wanda da sunan muqabala ta sunna da bid'a to jawo sunna zagi yake. To da kace an kula da waɗannan, waye za a yi muqabalar da shi? Sannan na biyu, me aka tanada na ilimi, me aka tanada na ƙwarewa, me aka tanada na gogayya a muqabala? An taɓa yin wata muqabala mai ban kunya a ƙasar nan a shekarun baya, kada Allah ya maimaita mana irinta, da wani ɗan bid'a lalatacce. Idan aka yi abu aka yi abu da hadisin ƙarya ne a kada waɗanda yake muqabala da su, idan aka zo sai ya taɓa haka ya rika taɓa su, yana a sauke mana wani a ɗora shi ya gaza ya ce akwai wani a kawo shi shi ma, haka aka rika yi aka kiso ke jama'a. Shi kuma yana nan a haye. Kashidinmu da irin waɗannan muqabalolin na zamani da suke taiwaita kawai jan da nan sai a ce za a yi muqabala, yanzu ba abin takaici ba ne ka zo ka zauna da wani wani yana kara tijjaniya wai zai kara salatul fati wai zai ja maka wai salatul fati wai ga ta a Qur'ani zai fitar da ita. Akwai takaicin da ya wuce wannan, ka tsaya kana sauraron wannan shiriri ta yana tsinto kalmomi, yanzu ba abin da ba za ka iya samowa a cikin Qur'ani ba, inda wannan tsince-tsince ne har zagin Allah sai ka ciwo a cikin Al-Qur'ani, sai ka zagi zagin mu, sai ka samu zagin manzon Allah a cikin Al-Qur'ani. Sannan dama a cikin qawa'idul istidlal akwai wannan ta munazara, wannan tsince-tsince. To kaga hatta wanda za a tattauna da shi in dama an san yana bukata a kai shi da wanau ne, to me yasa za ka je ka tattauna da shi? Mu kuma a can wajenmu muna cewa za a kai shi unguwar abin da ne ya sunan unguwar can a can Kadunanmu Barnawa, gaskiya za a kai shi Barnawa. To ba daidai ba ne, saboda haka akwai tattaunawa amma billati hiya ahsan. Na sha ɗaya anna wajibu du'ati ila Allah huwa tabligh, abinda aka dora ma masu da'awa su isar, wa anna al-hidayata al-haqiqiyyata at-tawfiqiyyata bi yadi Allah ta'ala fa huwa al-hadi haqqa. Amma da tawwa a shiryu a hannun Allah take, baka mallaki ka shiryar da wani ba. Akwai wanda soyayyar da kake masa da za ka iya fasa kwakwalwarsa ka zuba shiriya ka fasa zuciyarsa ka sa shiriya, wallahi da sai kai amma haka za ka yi ka gama gani nan bari nan, Allah bai nufate shi ba. Ta sha biyu anna al-hidayata wadh-dhalala amran qadariyan sabaqa ibrahimuhuma fi ilmi Allah ta'ala wa khalqihi wa kitabatihi wa mashi'atihi la ya'lamuha la ya'lamuhuma illa hu ولكن الدعوة الشرعية مأمور بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده شريعة ده بتاع قدر الله الله يا رجايا سمع يا شريعة يا سمع يا بتشي أما أبن دي أمر شيء مدشي شيني أشريعة سني دعوة هي مصيانة هي دعوة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلعلك باخئ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين؟ kai iyaka abinda zaka yi. Na sha uku annal hidayata ala nau'aini qadariyatin kauniyatin tusamma hidayatu tawfiq wa shar'iyatin diniyatin tusamma hidayatu al-irshad wa sa'adah. Shari'a ta kasu gida biyu, akwai hidaya kauniya gaibuci wa zai shiryu baka sani ba, akwai hidaya shar'iyya ita ce aka dora maka kai balligh wa allim wa wajjih وأمر ونهى ورجب ورهب وازجر كي تولى واردع دو ولا من أساليب لنا في أبناء الهداية الإرشادية الشرعية. kai naka kai aikin ka shikenan. Wannan ta biyin fal'ula kai ta farko al'ula bi yadillahi ta'ala, shiriya ta datarwa a hannun Allah take. والثانية يقوم بها الأنبياء والمرسلون ثم ورثتهم بعدهم وهم العلماء فيما لم يكن فيه تدين. قال الله تعالى في الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Saudaka kai naka abawa Allah sauran, saudaka ni hakuri da waɗanda nake haɗuwa da su, musamman yadda aka ba mu labarin da yawa daga cikin ku kuna shiga ƙauyuka. A shekarun baya mun yi wannan da'awar ta shiga ƙauyuka, musamman lokacin da ake da zaman lafiya a wurare da yawa. Mun fahimci yadda ake muna in ka kyautata niyyarka babu da awadda za ka kyautata niyya ka samu lada kamar irin da a wannan ta ƙauyuka. Ba za ka je ka musu li'irabi ba, ba ruwansu da li'irabinka. Ba za ka je ka nuna musu kasan nahawu ba, ba ruwansu da ilmin qira'ati ɗinka, ba ruwansu da sarfinka, ba ruwansu da balagarka, ba ruwansu da gwalangwasanka. Mutane ne da suke son a faɗa musu abin da za su bauta wa Allah da shi da gaske, kuma a shirye suke su bauta wa Allah. Ba ka je kana musu li'irabi in kai kayi wa banza ma. Haka anan ake ikhlas, kuma za ka yi ta yi ba a san kana yi ba. Haka wannan al'amalu fil khafa kenan, wal bu'du anis sit, mutum zai zama yana aikinsa a ɓoye. Kuma inna Allaha yuhibbu al'abda at-taqiya al-khafiya al-ghani, kana aikinka kana shi tasirinsa ba ƙarami ba ne. Lokaci guda in banda yanzu da ake da wannan social media wasu suke sawa, da sai masu da'awa su yi wani yanki tashi guda sai su je su musulantar da mutum 1000. Ko Allah ya taimake mu. Na ƙarshe khatima, inna mimma yahtaju ilayhi ad-da'i ila Allah ta'ala li yakuna zadan lahu fi hadha al-masir lima'alla ma'rifatan bil-Qur'an al-Karim wa tadabburi fi ayati, لأنه مصدره الأول في هذه العملية الثقيلة. لهذا اخترنا أن يكون موضوع لقائنا مع هذه الكوكبة المباركة من الدعاة التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة التي هي أصل كبير من أصول الدعوة إلى الله. ولما وصلنا إلى ختام هذا المقال نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم، ويتقبل منا هذا الجهد من العامل المقل، إنه ربنا علي عظيم. كما نسأله تعالى أن يصلي ويسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيني ونمو أبا قرآن من يمنشي لجسي أبا ɗaukar ayoyi na Al-Qur'ani da yin tadabburi a cikinsu. Za a fitar da gwalagwalan abubuwa aya ɗaya, sai ka fitar da wasu darussa waɗanda suke masu ɗimbin yawa. Allah ya taimake mu. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan hanya. Abubuwan da kuma muke na kuskure Allah ya nuna mana, ya ba mu ikon gyarawa kafin ya tafi rayukanmu. Ababen da muka koyar da mutane akan kuskure Allah ya yafe mana, ba ganganci muka yi ba. Allah kuma ya ba da ikon gyara waɗannan kurakuran da aka karantar ba a bisa daidai ba. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin hikima, ɗan social media su yi ƙoƙarin yadda za su samo mana wani abu da za mu riƙa maƙalawa ƙwara ɗaya a tsanan, ba da yawa ba. Yana cin hikima, al-hikimatu fi da'awati.
Alhamdulillah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne muka zo a mataki na uku na tattaunawa a wannan haɗuwa tamu mai albarka. Abubuwan da suka rage yanzu akwai tambayoyi, bayan haka akwai jawabi na shugabanni. sannan kuma akwai sanarwa daga nan sai ayi sallah bayan an yi sallah kuma za a bada shahada wato certificate na waɗanda suka sami musharaka hadda certificate dan uwa waɗannan karatuttuka na tabbata mun karu kwarai da abubuwan da muka ji a cikin su don haka ina makaina wasiya da sauran yan uwa mu je mu bibiya kuma duk wanda muka san yana wannan harka ta da'awa to mu kokare shi ma mu sama masa wannan littafai da aka gabatar mun tabbatar za su amfanar kwarai na daga cikin abin da ya kamata mu tafi da shi na dunkulallin sako natijar da aka cimma a wannan tattaunawa matukar mahimmancin karatu yanzu mu kalli mawdu'an nan amma yanda aka tattauna su da fadadawa sannan mu fifita koyo akan koyarwa musamman mu da muke tasowa a matsayin daliban ilimi ya kamata a ce mu rika fifita koyo akan koyarwa idan muka dauka mu riga mun zama malamai ba mu da bukatar kare to ba za a tafiya mai nisa ba guzurin mu zai kare Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da ilimi kuma a nemi karin sauƙin rabbi zidni ilma walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama kenan sai an fara koyo kafin a koyar in so samu ne zamanto abinda muke koyo shine kaso 80 wanda muke koyarwa shine kaso 20 idan zamanto karatun mu ya dangane lalle za a samu matsala na biyu akwai bukatar mu dauki lokaci mai tsawo muna daukan ilimi na sa a cikin mu daliban su malam akwai wanda sun kai shekara 20 suna karatu a gaban su kuma a cikin shekaru 20 din nan ban tunanin an taba samun wata 5 a jere ba su zo sun dauke karatu ba kuma ba su da niyyar su ce sun tsinke kansu sun yaye kansu daga daukan ilimi daga gaban malaman su kena akwai bukatar mu ƙara komawa mu tankwashe kafa gaban malaman mu na zuri mu ci gaba da kurba har sai Allah madaukin sarki ya sanya wato ɗaya ya riga ɗaya koma zuwa ga mahallinsa sannan za a rabu sannan mafi girma ikhlasi yana da tasiri ɗaya daga cikin magabata dan sa ya tambaye sai yake cewa ya abi malaki idza wa'adta an-nas akhadhum al-buka wa idza wa'adhum ghayruka la yabkun ce baba ka bani sirrin da'awarka me yasa idan kai ne kake ma mutane wa'azi sai muga suna ta kuka wa'azin yana ratsa zuciyarsu amma idan wani ke yi musu wa'azi sai muga ba sa yin kuka sai ya ce ibunai laysatun na'ihatu thaqala mithlu na'ihatu musta'jara yace ya kai dana ka saurara ka ji ai uwar da take kuka saboda dan ta ne ya rasu ba daidai take da wacce take kuka an dauke ta haya ta zo ta kuka mutuwa in yamma ta aibiya ta ba saboda ita waccan tana kuka ne daga zuciya wannan kuma tana kuka ne da bakinta saboda ka baya wuce kunne wanda ko ke kuka daga zuciya to sakon yana tashi daga zuciya ya kai zuwa ga zuciya Allah ka sa mu aiki da abin da muka koya akwai tambayoyi guda hudu guda biyu za su tafi zuwa ga kowanne cikin malaman nan nawa da suka gabatar mana sarka za mu fara da tambaya zuwa ga Dr. Kabir Amin Abubakar Asgar yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta game da koyon ilimi a social media cewar zai yi to malam kenan baya cikin sharadi na samun ilimi mai albarka yin karatu a gaban malami kai tsaye
to assalamu alaikum wa rahmatullah ni dai ina jin ban faɗi wannan magana ba ban ce za a koyi ilimi a social media ba zama ko na faɗi yawa ta samun magana a baki duk magana da muke muna magana akan amfani da social media don yaɗa da'awa ba wai kai a matsayinka na ɗalibi ka dogara da ita a matsayin hanyar kaɗai koyarwarka ba koyon karatu ba na'am akwai abubuwan da za ka iya koya daga malamai daga nesa a social media amma wannan kuma bai nufin ka takaitu a kan ita kadai kuma ka ce za ka zama malami mu'ahil ko mu'ahal kamar irin waɗancan gaskiya saboda Allah ni ba abin da nake nufi ba kenan muna magana ne akan yada da'awa da yada karantawa ba wai koyan ilimi asali dan kai ka zama malami ta hanyar social media da mu gane abubuwan suna da bambanci wato kamar da malai ya faɗa a cikin tattaunawar sa akwai mutanen da su abinda suke bukata shine shiriya wa'azi gyaran halayya gyaran dabi'u gyaran ibada waɗannan mafi yawan ga magarin mutane abinda suke bukata kenan kuma shine abinda Ibn al-Jawzi ya faɗa a cikin littafin nashi na kitabul qisas wal mudhakkiri cewa ai zamani ya tafi ta yadda mafi yawan mutane a rayuwarsu ba so suke su yi malanta ba ba so suke su zama ɗaliban ilimi ba abinda suke so dai kawai su gyara alaƙarsu da ubangijinsu su gyara rayuwarsu to waɗannan za a iya karantar da su daga nesa kai tsaye amma wanda yake shi yana karatu ne a matsayin ɗaliban ilimi wanda ake fata nan gaba ya zama malami to wannan kam dole sai ya yi kandikan ƙarfi littafi kwaya ɗaya yana buƙatar watakila ya koyi shagun malamai biyar ya karanta sharhohi kala daban-daban sannan ya saurari sautiya ɗin malaman da suka yi shi daga nesa to kaga ya bambanta da wanda kawai shi wa'azi yake ji to mu gane bambancin abubuwan guda biyu wallahu a'lam
sura ɗaya to alhamdulillah tambaya ta biya a gurguje Allah shiga wata malam ta yaya za a yi amfani da intanet wajen samun littafai a ɓangarorin ilimi don yin nazari da bincike kan littafai da mutum bai san su ba kamar yadda aka sa a wannan littafin
a kafar intanet ana iya samun littafai mabambanta waɗanda watakila da ba za ka iya samun su ba ana yin amfani da hanyoyi daban-daban na dabarun bincike kamar search engine wato irin su Google da makamantansu wanda za ka rubuta sunan littafi ka ce kana neman sa idan akwai shi za ka ganshi idan akwai shi wanda yake kamar PDF da za ka iya downloading za ka ganshi idan akwai na siyarwa za ka ganshi da za ka iya sayi sannan ana amfani da dabara irin ta Telegram galibi manyan malaman duniya mafi yawansu malaman ƙasar Saudi Arabia Masar Kuwait da sauransu galibinsu suna da tashoshin taskace littattafansu a Telegram to duk wanda kai sacin za ka iya gani misali za ka iya sacin kutubul allama ibn al-Uthaymeen za ka iya ganinsu duk suna nan kuma za ka iya downloading ɗinsu za ka iya printing ɗinsu zuwa littattafai na gargajiya za ka iya ganin kutubul doktor Abdulrazak ibn Abdulmuhsin Badr ko kutubul aqida ko kutubul shaykh al-islam ibn taymiya da zaka iya ganinsu sannan kuma akwai hanya ta zamani ta yanzu shine AI wannan AI da kuke gani jama'a abu ne mai alfanu kwarai amma an ka iya amfani da shi idan ka san da zaka yi amfani da shi yana da alfanu in ka samu AI mai kyau ko da wannan gama gari da ake ce ma ChatGPT in ka tambaye shi da Allah ni ɗaliban ilimi ne a wuri kaza ina neman littafi iri kaza ina kake ganin nan same shi zai gaya maka inda zaka same shi inda yake sayarwa ko inda yake rabawa kyauta ko inda yake downloading duk zai gaya maka saboda shu'umin halitta ne da kusan komai da ruwan shi so ana amfani da shi akan abubuwa na fasaha iri iri to amma galibin mutanen mu ba su san da wannan fasahohin ba idan ka san yadda ake amfani da shi zai sauwaƙa maka abubuwa da yawa kuma zai yi enhancing productivity ɗinka a duk abin da kake ban cire maka ba duk abin da kake za ka yi amfani da AI karka mishi rufa-rufa ka tsaya ku yi fira ka gaya mai abin da kake bukata cewa kai ga irin abin da kake so in ya baka ba wanda kake so ka ce ba wannan nake so ba kai wani irin mutum banza ne kaza nake so kamar za ka ga zai baka hakuri har zage shi ana yi mana kuma zai baka hakuri ya ce ba ai shu'umi ne sosai wallahi shu'umi ne Allah ya kyauta so wannan sa daga cikin hanyoyin dabarun da ake na samun littafai din akwai na siyarwa akwai na kyauta akwai kuma mudawwanat na da irin kaman maktabatul waqafiyya akwai kuma irin pdf.com wanda koyaushe ana zuba sababbin littafai iri daban-daban a wajen to duk zaka ga fiye da abin da kake bukata zaka gani a wajen ya danganta ga iya skills ɗinka da dabarun da ka iya wallahu a'lam
wani to alhamdulillah tambayoyi guda biyu na ƙarshe za su zina zuwa ga Sheikh Rashid Lawal game da da'awa ne. Tambaya ta farko suka ce Sheikh ya yi magana dangane da sanya hikima wajen yin wa'azi gaban shugaba, menene matsayin manganin wasu daga cikin malumanmu na salaf cewa ba a yi ma shugaba wa'azi alaniya ko da da hikima?
To abinda suke nufi suna nufin alaniya shine a gaban mutane ko inda baya na, kamar yanzu misali za a yi wa gwamnan jihar Katsina wa'azi a wannan masallacin kuma baya wajen, kawai sai ka ce ai bari kai. Asali an yi tahziri game da wannan, amma idan ga ka gashi kuma koda da mutane a wajen an samu magabata sun masu sun yi wa'azi. Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu ya yi inkari ga Marwan a wasu abubuwa, an samu an zo da mimbari masallaci ranar Juma'a, an samu an zo an gabatar da hutuba ranar Idi kafin ai sallah, ce wallahi qad badaltu qad ghayyartu, ce ran kai dade kun canza al'amari, ba haka ake yi ba, ba haka ake yi ba, ba haka magabata suka yi ba, ba haka Annabi sama yayi, ba haka Abubakar yayi ba. Shine bambanci, ya halatta za a iya shugaba addu'a wa'azi da hikima a gaban mutane. Al-Hasan al-Basri wa'azinsa da yawa Al-Hajjaj har aka ruwaito a ɓoye mishi, har aka zaci cewa sai Hajjaj ya yanka shi a ranar. Wannan duk malaman da suka rubuta tarihi a tarajim na al-Imam Al-Hasan al-Basri sun ambaci a haɗuwarsa da Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Mutane suka riƙa jin tsoro suna cewa shi kadai ya rage mana cikin dattawa, yau shi ma gashi tashi ta zo, amma ya fito lafiya har Al-Hajjaj sai da ya rako shi yana ma tambaye shi me kake buƙatar mu maka, me za mu baka a gaban waye wa'azi, a ɓoye mishi ba mutane a wajen da mutane. To daga abinda manhajin magabata yake hukuntawa, shugaba ana iya isan masa da sako idan ga ka gashi ko da akwai jama'a a wajen, a nan ne sai ka sa hikima a ciki da maganganun da suka dace da irin matsayinsa. Amma kawai ka zo kai ta harbin iska irin yadda ake yi, kai ta aikawa da sakonni, sai dai akwai ɗan sako NDSSS ila su ɗibi ba abinda za su ɗiba su je su kai, kuma ba dole ba ne su kai abinda kai kake so a yi na gyara. Allah na iya jarraba su su ma su je su ɗibi abinda ba shi kake so a yi ba, su je kila kuma abin ya dawo maka ya zama mara kyau, kaga babu hikima a ciki. So da haka malamai sun yi bayani a kan Imam Ibn Muflih, yana cikin waɗanda suka yi wannan rarrabewar a cikin littafinsa Al-Adabu Shar'iyya, ya kawo waɗannan matsalolin ya ake wa shugaba wa'azi. Haka shi kanshi Ibn Jawzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a Saidul Khatir ya yi bayani a kan wannan. Sannan kuma dama malami ne wanda ya yi mu'amala da shugabanni, ya san yadda ake mu'amala da su. Wannan yana da kyau. Malaman mu suna abin nan, ina jin Al-Imam Al-Ghazali yana da wani littafi da ya rubuta Nasihatul Muluk, a cikin shimfiɗarsa ya kawo wasu dalilai guda goma da suke jawo dole a yi wa shugaba wa'azi ko nasiha a cikin hikima, domin shugaba yana da dalilai waɗanda za su sa shi ba zai karɓi nasihar ka ba. Na farko, yana jin ƙasan shi kake, tunda kai na ƙasan sa ne, to ka ga za ka faɗa mishi ya ji. Sannan mulki yana da giya, yana da maye, da duk wanda Allah ya jarrabe shi in ba Allah ya taimake shi ba to sai ya samu matsala. Wannan giyar mai maye da yawa za ta ja shi ba zai karɓi abin da za a faɗa masa na gyara ba. Sannan shugabanni su tari sun fi son a faɗa musu ziga, a faɗa musu abin da za su ji daɗi. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, sun fi son a yabe su da abin da ba su yi ba. To duk waɗannan su suka jawo sannan na hudu suna da ƙarfin mulki wanda za su iya ɗaukar mataki a kan ka sabatar da kai kuma ba abin da zai biyo baya. Shi yasa da yawa waɗanda suka rika taratsi a cikin malamai bai suka haifar da ɗa mai ido ba, kai kana da amfani a cikin al'umma. In aka rasar mana da kai to ba ƙaramin asara aka yi ba kafin a gina wani kamar ka. Kai ka gina sai kuma ka je kana waɗannan abubuwa, sai ka je kuma ka haɗu da su, su kuma suka ɗau mataki a kanka ko suka ɓatar da mutum wani iyazu billah ko kuma suka je suka ɓoye shi, an yi wa al'umma asara. To duk waɗannan su ne hikimomi mu zama babban abin da magabata suka hanga game da sa wannan a matsayin ƙa'ida ta wa'azi shi ne fiqhul ma'ana ba fiqhul hal ba. Fiqhul ma'al shi ne idan na yi abu ne zai dawo min da shi na sakamako, wace maslaha, wani amfani za a samu, masalih amma, shin manufar da ake son a kai za a kai zuwa gare ta, wannan dai shi ne a taƙaice. Wallahu a'lam.
Tambaya ta biyu a gurguje bayan addu'a da fatan alkhairi, wannan suna neman shawara ne don ina ga ko jiya ma an samu wata mata ta gabato da bukata ta irin wannan zuwa ga su malam, suna bukata a ba su shawara ne game da yin nasiha ga mazajensu. Suna cewa suna tare da mijinta kusan shekara 20 amma baya kulawa da sallah, an masa wa'azi an masa nasiha amma bai dauka ba. An faɗa mahaifiyarsa ita ma ba ta iya mishi magana, malam ya ba su shawara yanda za su kullo ma irin wannan.
To wannan yana da haɗari amma an tambayi Ashir Muhammadu bin Salih al-Uthaymeen a wannan zamanin cikin abin da ya bayyana a gare mu mun san wani faqihi kamar sa. An masa irin wannan tambayar, shi amsa da ya bada tana da zafi saboda ka tashi zan ta koban ce dole sai an yi aiki da ita ba, ba ni na faɗi ba, cewa yi aslan bai halatta ma ta ci gaba da zama da shi ba. Haka yake yace aslan ba aure tsakaninsu, domin al'allama tun Uthaymeen yana da fahimtar duk mutumin da ya bar sallah to ba musulmi ba ne. Kaslan aw jahdan, ko lalaci ya sa shi baya sallar ko kuma musama wajibcin sallar ya yi. Mun san wannan matsala tsohuwar matsala ce da ake tattaunawa a tsakanin malaman fiqh, mutumin da ya ce shi ba zai sallah ba saboda ba wajiba ba ce, qat'an kaga ya kafarta. Wanda kuma ya ƙi sallah a matsayin ya yarda da ita, to shi kuma sai suka yi saɓani a kansa, wasu suka ce kafiri ne, wasu kuma suka ce fasiki ne. Malam Ibn Taymiyyah ya raba gardama, kullum idan na kawo wannan fiqhun Malam Ibn Taymiyyah ina girmama wannan fiqh, ce wace irin baiwa Allah ya bashi. Ya ce a'a, bayan ya ce ya yarda da sallah, ai duka sun yi ittifaki kan cewa za a umarce shi ya sallah kwana uku ko? Kuma sun yi ittifaki dukkansu idan ya ƙi me za a mishi, kashe shi za a yi. Sai suka yi saɓani idan an tashi kashe shi ko an kashe shi yi kutalu riddatan ne ko yi kutalu haddan ne, haddi aka masa ko ku a'a hukuncin ridda ne. In hukuncin ridda ne yana da ababen da za su biyo baya na gado da waye da waye da waye, idan kuma na haddi ne shi ma na don kunce kuncensa. To sai Malam Ibn Taymiyyah ya ce ya yarda da wajibcin sallah aka ba shi kwana uku awanni 72 amma ya ci sallar, ya ce wallahi bai yarda da ita ba, ya ce da ya yarda da ita ba zai fifita ya mutu a kan ƙin yin sallah ba. Ku kalli fikihu, kwana uku aka ba shi ya wala kai sallah, ka yarda sallah wajiba ce? Eh na yarda sallah wajiba, to tashi kai azhar. Kifi la'asar ta zo aka sake turo dan gisba, wanda ka yarda sallah wajiba ce? Yace eh na yarda wajiba ce mana, kila ma ya jawo aya ya jawo hadisi, to tashi kai sallah a la'asar. Kifi har lokacin ta fita haka magriba gobe ma jibu ma, to tabbas wannan bai yarda sallah wajiba ba sai ƙarya yake da baki ya faɗi, amma a zuciyar shi kafiri ne bai yarda da ita ba. To akwai haɗarin irin waɗannan magana, irin waɗannan matan da suke zama da irin waɗannan mazajen tsakani da Allah. sadaka a shawarce inda yadda mata za ta yi mijinta zai sallah su je a raba auren ta shi yake eh kuma in ta kai kota alƙali za su kalla za su kalla in dai an yi wa mutum nasiha an bi hanyoyin da suka cancanta domin yanzu in ba ni na rage ba a ce in je mishi nasiha an ce baban shi ya mishi nasiha mama shi ta mishi baya jin maganar ta to wa za a faɗa mishi kuma ya ji ina jin hadda liman ma ya mishi nasiha ya ji kaga sai a haɗa shi da alƙali idan aka kai shi wajen alƙali kila alƙali ba dole ba ne ya raba auren zai ba shi lokaci cewa ka ci ka kai ka salla kuma za mu sa maka matakan tsaro za mu ɗabibiyar ka mu gani ka riƙa zuwa masallaci ka ba muna da wakilai a masallaci kuma muna son mu riƙa ganin ka a sahun gaba kaga alƙali zai masa wannan muna da kotunan shari'ar musulunci jihar Katsina tana ɗaya daga cikin jihohi guda ina jin 11 waɗanda a haliyyan yanzu suna da kotunan shari'ar musulunci a arewacin Najeriya sau da haka a kai shi ƙara wajen alƙali shi kuma sai ya yi masa hukuncin da ya cancanta hali amma ka a kalli soyayya kawai zalla sallah ta fi komai ibadar Allah ta fi komai الأحد الذي بيننا وبينه مصطلح شيء ومن تركها فقد تبع الله الشريعة الله كل شيء تبع الله الشريعة شو بدي أنكش وجه القائمين
ما أحدهم إلا صور النسيه هي جماعة
نعم شو سوق ما نسيه هي جماعة ما زال ونزل من أكن يفسر من نسيه عنه لو شو مجن كياجي كاسوا يا جاو بيد كومي كاسوا بكي شو بكوكو ما يجي gona ya gaji yana dawa ta kama mishi nasiha ai ba zai fahimta ba yadda aka ce a yi wa shugaban nan a kyautata lafazi to ce ma shi ne shugaban ki to daga sai kin kyautata masa nasiha wallahi mata akwai masu hikima wanda suke yin wa'azi kullum nakan ba da wannan labarin malaminmu Professor Mansur Sokoto Hafizahullah ya ba da labari a cikin littafinsa ɗaya daga cikin abokin fira na wata mata da ta hana mijinta shan taba ya tuba cikin kwanciyar hankali yana shan sigari tayi da shi ya bari ya bari an masa nasiha ya ki ji sai ran nan sai ta ce mai gida ka ga yadda kake shan taban nan ni ma fa ina da haƙƙi musamman ma wannan hura min da kake yi sau daga kullum taban nawa kake sha sai ya faɗa mata cikin raha ya zata wasa take yi sai ta ce to ni ma ka riƙa bani adadin waɗannan kuɗaɗen ba a matsayin ƙarin soyayya da ni da kai inda kai kana sha ni ban sha sai to shi ke nan kullum sai ya ɗauki fita sai ya ɗauki waɗannan adadin kuɗin shi ne yana shan kwali kaza ne sai ya ƙimanta kuɗin sai ya ɗauka sai ya bata tana ta tara sai da aka yi lokaci mai tsawo ran nan kawai sai ta fito da kuɗi him sai ta ɗauko ashana ta ɗauko 1000 1500 1200 1100 naira 50 wazo biya 20 10 5 hai akwai biyar hai yanzu ko ba ta ta zo ta tattara a gaban shi kawai sai ta ɗauko ashana ga kuɗi him a gaban shi sai ta ce ne zaki ta ce wallahi kona su zan yi shi aina kika same su waɗannan kuɗaɗen hakki ce za ki ƙona lafiyayyun kuɗaɗe ne fa shi ai kuɗaɗen da kake ba ni na shan taba yadda kake ƙona su kullum shi ne ni na tara na yau nake zan ƙona ni ce yanzu da ina tara kuɗin nan na shan taba abinda zan tara kenan ta ce to gare su nan kullum ka ba ni sai na aje wani ƙatotan asusu na yi yau na fasa shi kuma yau zan ƙona su ya riƙe mata hannu ita kuma tana fukcewa sai ta ƙona ƙarshe dai da haka ta mishi wa'azi ya ce ashe ba ƙaramin asara yake ba ya ce da ina shan da ban shan taba ashe da tun na zama ma cikin alhazan birni kaga wannan hikima ce to amma wata za ta yi wa'azi malam sai ka ji malam wa'azi yadda ka san abin nan kura tana ihu wa yake san ihun kura to sai kin kalli lokaci yanayin shishi yanayin da ake ciki ya ci abinci ya yi wanka ya huta bai da wani abin da ya tayar mushi da hankali wani zun ma kila talabijin kuke kalla kuna morewa saki mushi wa'azi wani zun kuna kan gado saki mushi wa'azi amma ba haka nan kawai shi kenan zaki ce zaki mushi ba kanin ki bane ba dan ki bane shi ba boyi boyin ki bane shi mai gidanki sunan shi ko da kike jin ana ce miki za a je gidan suwanci ai ba gidanki bane ke ma kin san ba gidanki bane gidan shi kara ce ake so da ka ki girmama mijin kiki masa nasiha cikin hikima wallahi yana tasiri mazaje na taimakon matan mata da yawa suna taimakon mazajen su ba wanda cikin mu nan zai ce matar shi ba ta taba taimakon shi da wata kalma mai dadi ta wa'azi ta gyara mushi wani abu ba na san wani babban malami lokacin da matar shi ta rasu uwar gidansa kukan da ya ba karamin tashin hankali bane ba karami bane yana cewa wallahi ita ce ta zama mushi uwa ta zama mushi uba matar shi kuma dattijo ne dan yanzu magana da ake ciki ya kai shekara wajen 80 amma lokacin da uwar gidansa wanda suke auren saurayi da budurwa ta rasu kuka ya rika yi aka rasa yadda za a yi da shi yana cewa wallahi ita ce take hana shi take sa shi ce in ya kwaso wani abu ce ita take zaunar da shi take haba haba wallahi kawai sai ya bai to yanzu ba ta kaza za a ga ta bargaza Allah shi tauta Allah shi yi mu dukan mu wallahi ala
to alhamdulillah yanzu mu kai zuwa ga jawabi na shugabanni da jagorori na godiya da makamantansu farawa da shugaban kwamiti na Mus'ab ibn Umair wato malam Sunusi Sani zai gabatar da jawabi a madadin wanda suka shirya da tsare-tsaren wannan haduwa ta mai albarka